Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niyya Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja a shirin za a ji cewa shugaban tsagerun Niger Delta sun nesanta kansu daga ƴan awadan Biafra dake neman raba Najeriya wasu fama da lalurar ciwon ido 1000 a jihar Taraba sun samu dauki kungiyar Izala ta sauka a Abuja don gidauniyar raya ilimi da salama a damagaran jama'a sun gudanar da addu'ar roƙon ruwa don yadda akan hado iska mai zafi ba dubon ruwa yau litinin muna da shirin zauren matasa na VOA da sharhin jaridun Najeriya farko ga labarin duniya daga Washington DC
jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan hantsin ta da fatar an waye gari lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto dalibai uku suka mutu biyo bayan sace wasu dalibai 94 da malamai 8 a arewa maso yammacin Najeriya a makon da ya gabata a cewar shugaban makarantar a jiya Lahadi a cikin wata sanarwa da rundunar sojin kasar ta fitar tace to malamai uku da dalibai 8 ya zuwa yanzu inda ta kashe daya daga cikin masu garkuwa da daliban an yi tafata-tafacen mutane domin neman kudin fansa a arewacin Najeriya inda sace-sacen mutane ya karu da yawa tun daga karshen shekarar 2020 yayin da gwamnati ke kokarin tabbatar da doka da oda inda kuma tattalin arzikin kasar ke cikin mawuyacin hali an gano gawarwakin wasu ƴan mata biyu da yaro daya biyu kuma da raunin harbin bindiga a kafar su a cewar Malam Mustafa Yusuf shugaban kwalejin gwamnatin tarayya dake birnin Yauri a jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya ya ce ƴan fashin sun yi amfani da wayoyin dalibai ne wajen kiran iyayensu inda suka nemi a biya kudin fansa har naira miliyan 60 mai bada shawara kan harkokin tsaro na Amurka Jack Sullivan a jiya Lahadi ya nemi ya sassauta tasirin zaben Ibrahim Rais mai tsatsauran ra'ayi a matsayin sabon shugaban Iran yana mai cewa koda daga karshe Amurka za ta sake shiga cikin yarjejeniyar kasa da kasa don hana shirin nuclear Tehran zai dogara ne da shawarar da shugaban addini Ayatollah Ali Khamenei ya yanke Raisi zai maye gurbin Hussein Rouhani mai sassaucin ra'ayi a cikin makonni 6 masu zuwa amma Sullivan ya faɗa wa shirin talabijin na ABC News a wannan makon cewa kowane ne shugaban Iran din ba shi da muhimmanci fiye da cewar daukacin tsare-tsaren su na ginuwa ne kan irin alƙawulla da za a iya tantancewa wanda zai kai ga watsi da yiwuwar Iran ta ci gaba da haɓaka nukiliya tare da wasu manyan ƙasashen duniya 5 Amurka ta tsunduma cikin tattaunawa da Iran don sake shiga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta 2015 don takaita tsarin nukiliyan Tehran wanda tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya fice daga ciki yana mai cewa tsaurin yarjejeniyar bai gamsar ba Trump ya sake saka takunkumin tattalin arziki a kan Tehran wanda aka yi watsi da shi. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da babban mai taimaka mishi wajen samar da zaman lafiya Abdallah za su ziyarci Amurka don ganawa da shugaba Joe Biden a fadar White House nan da ranar Juma'a mai zuwa wannan ganawar farko ta ido da ido din na zuwa ne gabanin janye ragowar sojojin Amurka da na NATO daga Afghanistan zuwa ranar 11 ga watan Satumba daidai da umarnin Biden na rufe abin da ya bayyana da yakin har abada. Sakatariyar yada labarai ta fadar White House Jen Psaki ta fada a jiya Lahadi cewar Biden yana maraba da shugabannin Afghanistan din kuma zai tabbatar musu da irin goyen bayan diplomasiya da za su ci gaba da basu tattalin arziki da jin kai na Amurka ga kasar da ke fama da rikici yayin da ake ci gaba da rage sojojin Amurka a kasar. Guguwa mai karfi ta yi sanadiyar mutuwar mutane 12 a jihar Alabama da ke nan Amurka yayin da guguwar ta ratsa kudu maso gabashin Amurka ta haifar da ambaliyar ruwa da kuma haddasa guguwa da ta lalata gidaje da dama. Mutane 10 ciki har da yara 9 suka mutu a ranar Asabar a cikin hatsarin mota kimanin kilomita 15 kudu daga karamar hukumar Montgomery akan titin gwamnatin tarayya a cewar mai kula da yankin karamar hukumar Butler Wayne Gallock. Ya ce da alamar santsi da ke kan hanyar wanda mai ya malale da ruwa ne ya yi sama da motocin wanda ke dauke da yara 8 masu shekaru 4 zuwa 17 wanda suka mutu a cikin wata mota mallakar wata hukumar gwamnati da jihar Alabama ke kula da ita saboda yara da aka ci zarafinsu ko kuma sakaci. Mutane 2 sun mutu a wata mota daban abinda Gallock ya faɗa wa kafafen yaɗa labarai na yankin. Cody Fox mai shekaru 29 da Andrea Fox mai shekaru 9 dukkansu daga lardin Marion a jihar Tennessee sun mutu.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Tsagerun Niger Delta da suka tuba zamanin mulkin marigayi shugaba Umar Musa Yar'Adua sun nesanta kansu da hannu a lamuran 'yan awarin Biafra na IPOB da ke zubar da jini don kafa ƙasarsu. Tsagerun na cewa ba abin da ya haɗa su da 'yan IPOB. Ga rahoton Lamido Abubakar.
Mostly for now, the IPOB connection, we want to stop it abruptly.
Wannan wani jagora ne na wata ƙungiya ta tsofaffin 'yan bindigar yankin Niger Delta. Yace dangane da tashe-tashen hankulan ƙungiyar nan ta IPOB, daga yanzu babban ƙudurinmu shine na toshe duk wata hanya na samun tallafi da ƙungiyar ta IPOB ke yi.
One of their camps is Obibo, and we have our men already there.
Kuma mun san maboyar 'yan ƙungiyar ta IPOB musamman a jihar Rivers, maboyarsu ita ce karamar hukumar Obibo. Sa'annan kuma muna da mutane da dama a karamar hukumar ta Obibo, a shirye muke mu sa kafar wando daya da su. Sa'annan kuma muna goyon bayan zaman lafiya.
The criminal Enan de Kano, they claim that they send money to give to me. We're waiting for them to bring the evidence.
Wannan wani tsohon dan bindiga ne dake da suna Asari da Kubu, dake shugabantar da wata ƙungiya mai suna Niger Delta Vigilantes Force. Yana cewa ne IPOB suna kokarin kasara zaman lafiyar Najeriya, kuma mun san masu tayar da kayar baya na ƙungiyar ta IPOB dake lungu da sako a sassa daban-daban na yankin Niger Delta, kuma mun san masu daukar nauyin su da dimbin kudade. Sannan kuma ƙungiyar ta IPOB ta ce ta bani wani kudi kimanin naira miliyan 20 a kasar Kwatano. Ina sauraron su, idan suna da wata kokwarar hujja ta bani waɗannan magudan kudi to su gabatar. Wannan batun kanzon kurege ne.
Sunana Osemi, ina so zaman lafiya a cikin Najeriya, abin da nuna su kenan. Kuma a cikin Najeriya ta gan akwai mutane daban-daban da za suna cikin wannan abu.
Tuni dai masu sharhi akan al'amuran yau da kullum suka fara tsokace.
Sunana Muhammad Baladarajin, karatun da alama a yankin Kudu maso Kudu da Kudu maso Gabas. Ito gaskiya batakin da ta dauka na yanzu na jimbin jami'an tsaro, ganin nasu zai tsorata su masu yin wannan abun, ba zai su shigo suna cin zarafin mutane ko kuma suna kawo su kalamu da za su dinga cin zara wani bangare don a samu asarar rayuka da dukiya. Wannan mataki da aka dauka ya fara haifar da damin ido, tunda ana kiran wasu al'umma da shugaban Hausawa cewa da Allah a zo a yafe ma juna.
Lamido Abubakar, Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
A jihar Taraba, masu larurar ciwon ido su 1000 sun samu tallafi daga wani mai taimako da ya dauna nauyin yi musu magani. Salisu Garba Lado ya aika mana da rahoton.
Wani bawan Allah da bai so a bace sunansa ba, shine ya dauki nauyin jinyar al'umma masu larurar ciwon ido na jihar Taraba, wanda akalla ba kasar ba yawan su ya kai kimanin 1000. Ya ko dauki nauyin ne a karkashin wannan kungiya na Japan, wato jama'atu Izalatul Bidia wa Iqamatus Sunnah Health Center, da yake mana karin bayani a madadin bawan Allah da ya dauki nauyin wannan mutanen, Malam Al-Qasim Dallatu, wanda ke zama shugaban wannan kungiya na reshen jihar Taraba.
Na tiyata ne ko kuma magani ko wanda ya shafi za a bashi kilashi, to waɗannan su ne. Kuma mun samu wannan dama ne hannun wani bawan Allah, yace ya kamata a samu mutane a taimaka mu domin su zo a samu likitoci su kawo mata budget kamar na mutum 1000 zai bada domin a yi musu jinya. Bismillah, ba abinda ake biya kyauta ne wanda ba za a iya yi a nan, ba za a fada masa bashi takarda da zai je gaba.
Kuma waɗanda suka ci gajiyar wannan taimakon sun koyi jawabin godiya kamar haka.
Sunana Mustafa Isa Ibrahim, duk taba bana gani a gurin nan, ina bada shawara wa ƴan uwa da suka zo wannan waje, komai da za a bi ka'ida dan tun daga sallah asuba na gudu wannan ko karyawa ban yi ba.
Sunana Hajar Suleiman, ciwon ido ne kawo ni, a yayi kamar shekara yayi uku, to na je magani duka nayi har mai duka nayi magani dai, to gashi nan dai idan dai wannan lokacin idan din ina mun durun kuma ina wannan ina yin hawaye, sai muka zo nan muka ce to bari mu zo ko gwada anan mu gani abinda Allah zai yi.
Yusu Musa mace ne, mun a gaskiya ina fama da ciwon ido sai da yanda ake tsammani, a gaskiya saboda Allah mutane sun yawa sosai, ana kokarin bada kati da kuma bada magunguna a yanzu.
To Allah Ubangiji Subhanahu Ta'ala ya bada sauki. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga jihar Taraba a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro daga Abuja. Kungiyar Izala ta sauka a Abuja inda ta yi wa'azi na karfafa ilimi da salama. Bayan wa'azin, kungiyar ta kaddamar da gidauniya don kammala aikin cibiyar Islama da katafarin masallaci a unguwar Buzafe dake Abuja. Shugaban majalisar malamai na kungiyar, Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir, ya ce raye ilimi ne kashin bayan kungiyar.
Shine babbar manufar mu ta karantar da duniya tsantsar addinin Musulunci wanda ya shafi fagen rayuwa gaba daya. Ta hanyar wa'azi, kama makarantu, buga littattafai, shirya tsare-tsaren semina kamar yadda muke yi yanzu dinnan, sannan kuma da neman tallafawar kowanne daga cikin musulmi don wannan manufa ta daga addini dan lafiya da zaman lafiyar duniya, wanda dukkan damuwoyi asalin su jahilci ne da san zuciya da lalaci da rashin sanin ciwon kai. To a wajen wannan karantarwar Allah yake bamu wayewar kai, wannan a takaicin takaitawa shine manufar.
Shugaban majalisar malamai na kungiyar a Abuja, Sheikh Ibrahim Duguri, har ya gabatar da tafsirin bana a masallacin,
wanda ko a wani birni ne a duniya inda aka ce masallaci ba wai girma ba, tsari na zamani da kuma kyau wannan masallacin ya kai. Sannan kuma a cikin kwanakin da yanzu nake magana ba su wuce kwanaki 6 ko 7 ba, dan ba su kai kwana 10 ba. In kaga ɗakin taron da aka gyara da harabar da aka yi ta zamani a wannan masallacin, abin zai baka mamaki. Dan haka insha Allah bisa ganin waɗannan ayyuka da aka yi cikin nasara kuma a dan kankanin lokaci, to muna sa rai da kyakkyawan zato insha Allah cikin watanni zan ce ko kuma ba zai kai shekara ba da izinin Allah, cibiyar za ta koma yadda ake bukatar ta koma. Dan haka insha Allah cikin ƴan watanni za mu kara sanar da al'ummar musulmi labari mai faranta rai cewa an kammala wannan aiki, saura budewa insha Allah.
Gwamnoni da manyan malamai suka halarci taron, ciki har da Dr. Isa Alifantami wanda ya wakilci shugaba Buhari. Kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi. A dama garan ta Jamhuriyar Nijar, hukumomi sun jagoranci gudanar da roƙon ruwa don yanda har yanzu damuna bata zauna ba sai iska mai zafi. Wakiliyar mu Tamar Abari ta aika mana da rahoton.
Mai martaba Sultan na da magara Alhaji Abubakar Sanda shi ya jagoranci waɗannan addu'o'i.
Matsayina na jagora, mun gudanar da sallah kamar yadda aka saba yi duk shekara. Idan damuna ta gabato, mukan haɗu a yi addu'a a bisa kan damuna. Allah ya kawo damuna mai albarka. Kuma damuna nan mun gani ta ɗan kawo zo da shinkiri, to muna so duka muna gayyata al'umma musulmi a cigaba da addu'a. Allah Ubangiji ya taimake mu, ya bamu damuna mai albarka, ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali. kwanciyar hankali a cikin kasa na cikin gida wanda ba su zo ba a cikin masallatai na ratibi muna kira gare su a ci gaba da yi don Allah ya taimake mu
shi ma daga nashi waje gwamnatin jihar da magaran Isa Musa kiraye ga jama'a da su kula da yin addu'o'i irin waɗannan
da yake shi ne tun da kai rauni muna ganin abin muna gauga da mana dai bata sabu ko har yanzu mun ka kira wannan zaman taro na karanta Qur'ani da roƙon Allah saboda Allah ya shafko mu da damana mai kyau da kuma mai albarka to shi yasa mun kai wannan zaman taro kuma mun ji dadin da mun ka ga jama'a ta amsa kira an yi addu'o'i kuma abinda mun ka gargadin imamai a ko ina inda duk an kai sallah a ci gaba da roƙon Allah Allah ya ba mu damana mai albarka Allah ya kara kawo kwanciyar hankali a cikin kasar mu da kuma sabon arziki a cikin wannan kasar ta mu
sallar roƙon ruwa dai tana da muhimmanci shi da ma'ana kamar yadda Imam Malam Umaru Birni yayi fassara akai
idan to damana aka ga tana wani wasanni haka ko ta ja da baya to babu lahi ayi sallah wannan sallah tana da muhimmanci banda sallar kawo ruwa har lafiya har arziki ba taba Allah raka'a tsewa bi akai sallah Allah bai amsa addu'a nan ba addu'a ce sallah ce ta mustajaba ko a cikin jirgin ruwa ba aka rasa ruwan da za a sha Allah ya ce ayi raka'a tsewa bi akai wannan an yi ruwan sama an samu abin za a sha sunna ce muwakkada shine annabi yake cewa ku huto mutazallilina khashi'ina mutawadi'ina kuna masu kaskantar da kai ku zo da kuma tufafi masu sabbi masu tsada kuma ku zauna a ƙasa kuma ku kaskantar da kanku wajen Allah shi abinda Allah yake so kenan shi Allah ya alfahari da haka
al'umma gari sun ji dadin yadda aka tsara waɗannan addu'o'i cewar shugaban ƴan kasuwa Alhaji Mamman Fari
Allah muna roƙon ka dan daraja annabi dan alqur'ani ba mu abinda zan yi da mu da ƴaƴanmu irin mai albarka kasan mu ta yi albarka su kuma shugabannin namu Allah ya tilasa musu su yi adalci kasa ta zama lafiya kowa ya yi harkokin shi albarka annabi Muhammadu
a da ai mu hana gudu ya ce mu kai insha Allah yau a masa addu'a abinda zamu ci a jama'a ayi taimako in an koma gida ma tunda yanzu a cikin wani tsanani yake to ayi ta addu'a babu abinda zai raba mu da duk wani abin da muke gudu sai addu'a a bar cece ku ce kaza kaza mu koma wurin Allah dan ma wurin shi ne
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
a gaishe ki Tamar da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka yanzu ga Nasiru Adamu Alhikaya da shirin mu na gaba
Zoren matasa masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zoren matasa da VOA dake taba abubuwan dake cewa matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane a sabon shirin Zoren matasa na VOA zamu ci gaba da taba lamuran tabarbarewar tsaro ne a zantawar da muke da matasan a ofishin muryar Amurka na Abuja matasan da suka hada da Yaku Yakubu Yobe, Sambo Jibrin Sambo Jada, Hawa Abubakar, Buhari Musa Kumura da Kabiru Idris sun duba hanyoyin bakin zaren kalubalen tsaro matashi Sambo Jibrin Jada ya faɗi yanda aka saka yasu a bayan kanta lokacin da suka kai labarin wani da aka harba ba da haƙƙin shari'a ba ku kasance da Zauren matasa na VOA
annan muka kai labari wasu ne suka harbi wani a gaban yan sanda gaban jami'an tsaro da washe ga muka kai report wa jami'an tsaro ga abun da ya faru kuma an sa wayannan mutane abun da suka fara cewa osu sobalan na wannan division lugo division abun da ya fara cewa yace abun nan mu da muka kai report din mu ma detaining din mu tun karfe 10 da rabi muna station ne muna bambar wurin ba sai karfe 4
da ina ka bugu min waya ka ce min wani ya harbi wani ba ma
wasu ne suka harbi kuma har yanzu mun ta zuwa station har yanzu ba wanda ya dauki mataki akan su ko jiya na mun kowa station din mun samu shi ba amma har yanzu ba abun kai
wato jifrin kana zargin ana wasu suna daurewa masu laifi ba yake na jami'an tsaro
gaskiya akwai wanda suke daurewa su laifi especially muna zargi kamar shi osi sovera na wannan legal division wannan lokacin gaskiya tsakanin ran da muka kai report a gaban su aka yi wannan abuwa gaban yan sanda sannan a lokaci ko ba su attempting ba ko jiyar na sai da muka ci ga suna zuwa kama su amma har yanzu yan sanda ba su je sun kama su ba
to wai shin akwai wani kai reporton da ya wuce cewar dan ta'adda da ya saci yayi garkuwa da bil adama ya shiga daji da shi akwai promoter da ya wuce an san mahaifinsa a dauki mahaifinsa a je da shi har cikin dajin to wannan
wannan
ai wuce ma ya ba ni da sai na ga gangan mata take kenan
abunda za duba idan mutum an sace shi yana daji yawanci ba za a kamar na ji gwamnatin Kaduna yana cewa sun dauki ma matakin za a rika kai hare hare a kwato mutanen da karfi amma illar ita ce za a iya rasa wasu daga cikin mutanen shi sai mutum yana garkuwa da wani sai an bi abun a hankali a samu a karbo shi lafiya gabiru kai na ji kana magana
wato ranka ne magana ana shi yawanci masu ga kwa mutanen in an kama su muna ganin su yawanci shaye shaye suke duk wannan ina yakin jira dai wannan samun shugaba mana mai kiyan da shugaba mana samun shugaba janar buwa marwa mana mai kiyan da tu amma ina suke ina ke shugaba da kwayoyin wanda kan gane manyan nan ko yan siyasa nan su suke zubar wannan abubuwa muke zargin su su suke tsaure ma wannan gindi in ba haka ba in gaskiya ne ake magana talaka ba na dan kai ina mai unguwa ina daga ci ina hakimi amma su ba su
kai da kake magana da kai
su ba mai magana su
kin ba da kasan nan da ake zargin wasu jihohi
a ba su da jihohi a ba su ga kare wannan martaba da aka
karbare akwai wadanda aka samu a gabanin wuce sarakunan gargajiyan da hannun su a cikin badagalar da ake samu da hannun su a cikin badagalar ko mu gabacin Najeriya abin da ya kawo mana arewa maso gabas abin da ya kawo mana sakacin nan ai a baya iyayen yaron yaro zai tafi je iyo ta'addanci ubansa ya san cewa yaron nan dan ta'adda ne kuma zai dawo haka zai bashi
magana
shugaba Buhari ke yi na cewa wasu daga Sokoto an gaido su zo kan su sun ce wani mota sauran da abubuwan rayuwar shi idan da masu daga tai suna da martaba masu ungunni da wannan mata ai ba zaka zo ka Sokoto sai kuma na dai ba kina yi aka ba su sauki idan da daga tannan suna da mutunci kamar da ai an san daga ina suke tun daga gwamnati suna sauka da jikunan su daga ina suke
matsalan da ake
sai an zo gurbin unguwa sai an zo gurbin nagaci amma yanzu kai kana da gidanka ka ba da haya kai mai kudi ne kai gidanka ne ba zai zakula maka kaga ne duk ka da intaka kudi kike ne ma kowa kudi ka an ba kudi ko ne ka ba intaka ba maka dan haka ina ma karajan hankalin gwamnati duk wanda aka kama gidan shi ya aje dan ta'adda aka ko daga baya an kama ta'adda aka tabbatar ya taba gidan nan a rushe gidan nan
kawai an huta ke
kawai
shi ne jibril san buke ma kama da wannan baya
gaskiya na mara baya a rushe gidan kawai gabaki kuma dauki mataki kuma akan shi bai kasance izina ne ga wasu don ba wai in ba an dauki wata mataki ba don Najeriya kaga kasashe wacce take da dokoki amma yawanci a dauki dokokin ai a tabbatar ai aiki da su yanzu zama to wahala don sai kasance dokokin kasan gabaki a rubuce take a takarda amma aiki da ita zai zama matsala shin babban matsalan da ake ciki ba yadda za a yi a samu zaman lafiya a kasan nan dole ne a rufe idanu ba dan taraka ba dan mai kudi ko dan wane ne yayin ka ko wane ne shi ban wanda fi kafi doka duk wanda ya taka doka duka na aiki akan shi kawai
yanzu nan wannan shi ne yanzu ya tarawa yanzu ya ce tarawa suke magana cewa su warwa da bini da jama'a saboda kotun sai ya aiki
eto a
yanzu wanda da zai ka ga ni yanzu ai ko yanzu ai kun dawo kan aiki ina kama sai su hukunta shi
har ka tsaro
ba wai ya ta ba ni me kike fara
nace alhamdulillah tun yanzu ma haka sun fara fahimtar cewa har ka tsaron nan ba wai ta jami'an tsaro bane ba iya su zamu zuba wa ido ba tunda har shi dan uwa na yi magana akan cewa ina masu angwanni ina daga tai to kaga wannan harka ce ta zo mu hada hannu da ni da kai mu magance kan mu harkar tsaron nan kenan tabbas kamar inda ka fada shi kansa mai anguwa wakili ne na al'umma kuma mai anguwa wakili ne na gwamnati tunda ban san wa'ansu guraren ba ne amma kamar ni kasata ta Kano masu anguwannin mu ma gwamnati tana biyan su haka dan haka tunda gwamnati tana biyan su ba yanda za a yi
kamar ni a jiha ta Adamawa ban taba jin labari inda aka ana security meeting a ce an kira masu anguwanni a zo a yi security meeting tare da su ba ba haka aka mai da su saniyar ware ko da ba a biyan su security meeting ya kamata a kira masu anguwanni su ma a zanna da su a security meeting wallahi da ana haka wallahi irin wannan garkuwa da al'umma da sauran zan duk ba za a same su ba wannan don haka wannan
ina son fahimci abu daya tasiri wasu dama na ji suna faɗan cewa waɗannan masu sarautun gargajiyan suna da tasiri wajen hana abubuwa na laifi idan aka haɗa kai da su faɗa mana yadda abin yake kasancewa
gaskiya masu sarakunan gargajiya suna da tasiri wajen inganta tsaro in zaka duba kaga tun lokacin mulkin mallaka kamar lokacin da Rade ya zo ya fata addanci shi a nan Maiduguri
a sai da aka hada kai da sarakunan gargajiya su wannan su kaska kira yan bangar su suka zo suka abun suka yaki rabe harakacin nasara kan shi haka Bukar Madidi shi man da yazo bayan mutuwar rabe da shekara 7 shi man da yazo wannan shi mai fara garkwa da yaran mutane doke wasu shiga da su kamaru ya doke da kamar ko shiga da su Najeriya annan da aka hada kai da a turan mulkin mallaka duk karfin tsaron su da tsoron su da makaman su da suke da cewa lokaci abun da yafi karfin su sai da aka kira jami'an aka kira sarakunan gargajiyan gabaki daya aka zanna da su aka hadu aka kira ɗan banga da tsoron su hada su sannan aka zo aka kawo karshe shi Bukar Madidi in har turan mulkin mallaka za su amfani da asalin mai sarakunan gargajiya da tsoron su ai dadin wanda yana zuwa aka cewa lalle su sarakunan gargajiyan suna da muhimmanci a wajen tsaro al'umma gabaki daya to me yasa a yanzu haka ita gwamnati ba za ta dawo wannan tsarin ba a doki sarakunan gargajiya da masu angwanni da masu jimilla da dakatai da sauran su gabaki a dinga tafiya da su gabaki da duk wani security meeting da sauran su in ana haka
a nan gefen jada na dawo bayan Buhari na go ina goyen bayan Buhari da cewar muna da gudunmawa da ya kamata a ce mun bayar wacce gudunmawa ya kamata mu bayar mu da muke mu talakawan mu ya kamata mu dawo mu farfado da darajar sarakunan gargajiyan mu ta hanyar ɗebake musu kewa a baya zamanin muna lokacin muna ɗan kananan yara in da nake da yake ni ba kauye ne noma muke in muka tashi muka yi noma zakkan nan tara shi muke mu kai shi gidan mai gari mu tabbatar da cewa mai garin garin mu yafi karfin abin da zai ci a gidansa da hidimarsa amma yau mun dauki mun zubar da darajar sarakunan mu zakkar ma babawa sarakunan mu muke ba sarakunan mu sun koma a ji a dauki naira 18,000 gwamnati ta ba su to fa sai abin da gwamnati ta ce da su sai abin da gwamnati ta ce da su ba su isa ba saboda mutum zai yi tunanin wannan albashin naira 18,000 in ko ya faɗi gaskiya ko kuma ya huto ya tona za a dakile za a hana shi hanyar cin wannan abinci to kaga ashe lalle magana Buhari ta fito ta yi tasiri anan dole sai dai mu talakawa mun dawo da martaba kuma su kansu sarakuna su cire kwadayi da wannan zulamar da suke saboda anan an samu cewar sarakunan gargajiya akwai wanda aka kashe
wannan zauren mare dan an ce na matasa ne amma da ya kamata a ce an samu dattijo yanda za su yi muku tariyar abin da ya sarakuna irin mulkin mallakar da suke wa mutane a ba.
A sauraro nan za mu dasa aya a shirin wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamalika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya.
Assalamu alaikum.
Baban gida Jibrin, kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridun ne da jaridar da banga ta cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi watsi da kiraye-kirayen da wasu 'yan Najeriya ke ko kuma a sake salta tsarin gudanar da mulki a kasar a wani sako da shugaban kasan ya aiki wajen kaddamar da wata gidauniya na kudurar Abiola a gaban garin Zaria ya ce masu kiraye-kirayen raba kasa ko yin sabon fasali musamman daga yankin tsakiyar Najeriya da yankin kudanci ko yammacin Najeriya ba su karanci tsarin mulkin Najeriya ba don shugaban kasan ya ce 'yan Najeriya su gaba da hakuri zauna kasa daya al'umma daya sai kuma jaridar The Guardian ta rawaito shugaban kasa Muhammadu Buhari na kira ga shugabannin mulkin soja a kasar Mali da su hanzarta mika mulki ga gwamnatin farar hula shugaba Muhammadu Buhari a cewar jaridar The Guardian yana jawabi ne a taro na 59 na shugabannin kungiyar ECOWAS da aka gudanar a birnin Accra ta kasar Ghana da shugaban kasan ya juya kan kasar Libya yayi Allah wadare da matakin da majalisar ɗinkin duniya ta dauka na koran mayaka daga kasar Libya ba tare da an karbe makaman da irin waɗannan mayaka rike da su ba yana mai cewa irin waɗannan makamai ne ake amfani da su wajen tada hankula a wasu kasashe sai kuma jaridar Leadership na cewa yan bindiga sun kashe mutane 29 a wani hari da suka kai a jihar Zamfara tuni dai mazauna waɗannan ƙauyuka suka tsere domin neman mafaka a wasu manyan garuruwa dake jihar ta Zamfara sai kuma jaridar The Sun na cewa yanzu haka dalibai masu neman shiga jami'o'i miliyan 1 da kusan rabi ne suka fara zana jarabawar shiga jami'a na JAMB. Jaridar The Sun ta bayyana cewa akwai cibiyar rubuta jarabawan kimanin 800 a sassa daban-daban na kasar to sai dai kuma yankunan da ake fuskantar matsalolin tsaro musamman ma dai a arewacin Najeriya sun fuskanci matsaloli na rubuta jarabawan inda hukumar ta JAMB ta tura su wasu jihohi da ake samun zaman lafiya sai kuma jaridar The Nation ta ruwaito gwamnan jihar Kebbi a Cheku Bagutu na cewa maharan da suka kai hari wata makarantar gwamnatin tarayya dake Yauri sun fi karfin jami'an tsaro kusan 20 da aka tura makarantar. Gwamna Bagutu ya furta hakan ne a ziyarar jaje da ya kai garin Yauri. Kawai yanzu dai an bayyana cewa kimanin dalibai guda 5 da kuma malaman su guda 2 ne aka ceto daga hannun yan bindiga, inda kuma wasu kimanin guda 3 dalibai suka rasu. Har yanzu dai sojoji da sauran yan banga da yan tauri sun yi wa yan bindigan kawanya a wani daji dake yankin Sakaba. Babban Yakubrin muryar Amurka daga Najeriya.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin nake cewa mu zama lafiya.